sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Jarba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amman da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Harin makamai masu linzami da Amurka ta kaiwa Syria biyo bayan harin makamai masu guba da suka kashe kimanin farin kaya 100 yana barazana ga dangantaka tsakanin Amurka da Russia babba abokiyar kawancan gwamnatin Syria da ake durawa alhakin kai wannan hari. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya faɗa jiya Juma'a cewa harin zai matukar shafar dangantaka Amurka da Russia kuma ya saba wa dokar kasa da kasa bisa ga sanarwar da Kremlin ta fitar. Da take mai da martani akan hare-haren Russia ta ce za ta dakatar da yarjejeniyar matukar kula da nufin kare aukuwar hatsarin tsautsayi tsakanin jiragen sojojin Amurka da na Russia da ke gudanar da ayyukan soji a sararin safarin jiragen sama na kasar Syria. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa wajen wani taron gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya cewa shugaban kasar Syria Bashar al-Assad yana wasa da hankalin kasar Russia ta wajen boye mata makamai masu guba da yake da su abin da ya yiwu yasa Russia take goyen bayan gwamnatin Indo-Rufe. Da alamu Amurka tana ƙara daura damara akan batun Syria tare da bayyana cewa mai yiwuwa Russia ta taimaka wa gwamnatin Assad kai harin makami mai guba da ya kashe sama da mutane 80 a lardin Idlib. Kwana ɗaya bayan harba makamai masu linzami 59 a sansanin mayakan saman Syria da aka yi amfani da shi wajen kai wani harin makami mai guban, manyan jami'an sojin Amurka sun ce suna nazarin hujjar da ke nuna cewa gwamnatin Syria ta samu tallafi wajen kai wannan harin. Bayanin ma'aikatar tsaron Amurka jiya Juma'a dai ya biyo bayan suka sau da dama daga Washington dangane da rawar da Russia ta taka a Syria. Waɗansu suna zargin Moscow da ƙoƙarin haifar da rudani dangane da amfani da makami mai linzafin da Syria ta yi wajen wato makami mai guba da Syria ta yi wajen yayata abin da suke kira shaidu da ba su da tushe. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun ki ba da shaida kai tsaye jiya Juma'a da ta aiwatar wato da ta alakanta Russia da harin makami mai guban da aka kai ranar 4 ga watan Afrilu a garin Khan Shaykhun. Sai dai sun bayyana cewa sansanin mayakan saman Russia yana wannan wurin kuma an san da karin kasar Russia da ke Syria suna da kwarewa ainihin kan makamai masu guba. Wata motar dakon kaya ta bi ta kan mutane da ke tafiya da kafa a bakin wani shago da ake samun hada-hadar jama'a a birnin Stockholm a kasar Sweden jiya Juma'a. Ta kashe mutane 4 ta kuma raunata waɗansu 15 a wani hari da Prime Minister kasar ya bayyana a matsayin harin ta'addanci. ‘Yan sanda sun ce an kama mutum guda a arewacin Stockholm kusa da tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa bayan da aka yayata hoton wani yana sanye da taguwa haɗe da hula mai ruwan toka. ‘Yan sanda sun ce suna buƙatar yi wa wannan mutumi tambayoyi. Prime Minister ƙasar Sweden Stefan Löfven ya ce babu ko shakka harin ta'addanci ne, daga baya ya ziyarci inda aka kai harin ya ajiye furanni ya kuma kunna kendir. Ya ce burin ta'addanci shine gurgunta da demokuraɗiyya amma ba za a taɓa cima wannan buri ba a Sweden. Ya ce za a rage tsawon tutar ƙasar a ofisoshin gwamnati a yau Asabar. Harin dai shine na baya-bayan nan a jerin har-haren da ake kaiwa da motoci a Turai wanda ya haɗa da wanda aka kai a birnin Nice na kudancin ƙasar Faransa da wanda aka kai a biranen London da kuma Berlin. Magoya bayan kungiyar IS sun ɗauki alhakin hare-haren na baya, kawo yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin da aka yi jiya Juma'a. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Miliyoyin mutane suna cikin hatsari a arewa maso gabashin Najeriya yayin da cibiyoyin ayyukan jin kai suke ƙoƙarin shawo kan illa hare-haren kungiyar Boko Haram ko da yake kungiyar ba ta da tasiri kamar lokacin da ta fara ta da kayar baya a shekara ta 2019 sai dai har yanzu ana fuskantar barazanar tsaro yayin da miliyoyin mutane suke fama da yunwa Joel Kunel coordinator ayyukan bunƙasa ayyuka na Majalisar Ɗinkin Duniya shi a arewa maso gabashin Najeriya Ya ce kawo shawo kan matsalar zai dauki lokaci wanda kuma Cornel din wanda yake zaune a Maiduguri babban birnin jihar Borno cibiyar kungiyar Boko Haram ya bayyana cewa duka muna da sama da mutane miliyan 2 da suka rasa matsugunan su tunda kungiyar Boko Haram ta fara ta da kayar baya daga cikin waɗannan miliyan 2 kuma mutane miliyan 1,100 suna arewacin Najeriya
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ba saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Assalamu alaikum alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau
Malam Ibrahim sannu da kokari kuma barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar rahotannin mu na farko da na biyu za su yi magana akan muhimmancin zuwa awon ciki ga mata masu dauke da juna biyu A rahotonmu na uku, za ku ji mu ne da ci gaba da zagayen cibiyoyin kiwon lafiya da hukumar nan mai yaƙi da cututtuka na jihar Bauchi wato Bakatma, a inda ta isa ƙaramar hukumar giya ɗaya. Sannan za ku ji cikakken bayanin makasudin ziyarar. Rahotonmu na hudu zai yi mana bayanin ƙoƙarin da likitoci da jami'an kiwon lafiya ke yi a maraɗin jamhuriyar Nijar wajen wayarwa iyali muhimmancin tazarar haihuwa. Shi kuwa rahotonmu na biyar wanda shine na ƙarshe a cikin shirin zai yi mana bayanin gangamin allurar rigakafin da gwamnatin jihar Jigawa ta gudanar sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin
Madalla gaida Muhammad Nasir
Jami'an kiwon lafiya da likitoci na ci gaba da bayanin alfanun da ke tattare da awo da mata masu juna biyu ke zuwa yi yayin renin ciki da haihuwa. Muhammad Salisu Rabiu na rahoto daga kanan Dabo.
An kara jaddada muhimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu a matsayin wani muhimmin bangare da zai taimaka wajen shawo kan matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa. Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano ne ya bayyana haka a yayin da nake tattaunawa da shi akan muhimmancin awon ciki.
Wato awon ciki a wurin mata wanda ƙwararru ne za su yi shi yana da muhimmanci ƙwarai da gaske domin shi ciki da kake gani in aka same shi abin alfahari ne abin jin daɗi ne za a samu ƙaruwa kuma zaman lafiya da soyayya da ƙaunar juna ita shi yake kawowa mafi yawancin lokuta to amma wannan kuma abu ne wanda yana tattare da haɗurra tun lokacin da ake da cikin har kuma lokacin da za a haihu har ma makonni kaman 6 bayan an haihu wato matsaloli da dama suna iya afkuwa wato waɗannan matsaloli domin a guje su a guje musu shine yake da kyau a samu wani wanda ya san kan abin shi ya duba da ido na basira domin idan ya hango wata matsala tun tana jaririyarta ko kuma ya hango cewa za ta iya afkuwa maza-maza a dau mataki wanda za a hana ta afkuwan nan ko kuma a dakile ta to shine amfanin fa'awan ciki ɗaya na farko na biyu kuma yana bada dama domin mata a gane lafiyar su a gani idan ingantacciya ce a inganta ta in ku a ƙara inganta ta in kuma da matsala shi ma a yi maganin sa to ba mata kaɗai ba har yaran to sannan kuma tana bada dama domin a samu lokaci na da za a ba su shawarwari na kula da kansu lokacin cikin na kula da abin da ke ɗauke a cikin su ko kuma idan lokacin haihuwa ta zo ba da shawarwari na yadda za a yi haihuwar nan ba tare da an shiga wani hadari ba wato kamar na yagewar mahaifa ko kuma zubar jini sosai ko kuma samun wani zazzabi ko wasu matsaloli makamantansu da kuma na bayan ma an haihu din to wannan ana samun dama wanda su mata za a faɗakar da su yadda in suka ji wani abu na daban suna ganewa misali akwai wani tsari da ake yin shi da ake zaka ji ana koya wa mata a cikin waka wanda ake yi da sunan ladi idan ta ji ciwon ciki idan ta ji haka ya fara ta garzaya asibiti idan ta ji jiki yayi dumi ko kuma kumburin kafa ko ciwon kai duk wannan ana yin shi idan ana zuwa awo kaga wanda ba ta zuwa ba za ta san wannan ba to a wajen awon nan wato ana nuna musu ne alamomi na hadari wanda idan suka ji shi kar su tsaya bata lokaci maza su ji asibiti domin in ba a je din ba babbar matsala tana iya faruwa to kaga kuwa amfanin awon ciki ba kadan bane
farfesa Isa Abubakar na asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Nigeria
ita ma uwar gidan gwamnatin jihar Neja ba a barta a baya ba wajen fadakar da mata masu juna biyu muhimmancin zuwa awo yayin goyon ciki da haihuwa Mustafa Nasiru Batsali na da rahoto
akan haka ne ma uwar gidan gwamnatin jihar Neja a Nigeria Dr. Amina Abubakar Sani Bello tace suna hada hannu da jami'an kiwon lafiya da ma gwamnatin jihar Neja domin tabbatar da an samu nasarar da ake bukata kamar yadda ta yi karin bayani
mata a Najeriya da yawa suna mutuwa wajen haihuwa kuma matsalan shine yawancinsu idan suke haihuwa matsala ya kama su ba hanyar taimakawa to a nan Naija gwamnati wannan gwamnatin ta sa kai ga cewa a duka 274 wards din ana son a tabbatar da cewa akwai akalla asibiti guda daya wato primary health care clinic wanda mata a koda yaushe safi rana yamma za su samu wanda za su taimaka musu su haihu lafiya to mu yanzu muna hada hannu da gwamnati ki muna fadakar da mata cewa su dinga zuwa asibitocin nan number 1 su yi awo sannan kuma su dinga zuwa suna haihuwa a wurin
ga ki matar gwamna amma jama'a suna mamakin ki je asibiti har ki duba mata masu ciki kina ga girman matsalar cikin nan tana da yawa ne har da sai kin sa hannu
gaskiya wato abu biyu ne akwai matsala a ciki amma kuma nima aiki na ne wanda na saba ina so in ci gaba da bada na gudunmawa in ka saba irin wannan aikin wanda ke da muhimmanci da wuya zaka zauna baka yi aiki da shi ba balantana kuma kana da shi sannan kuma akwai karancin likitoci iri na a Niger balantana mata ma yawanci masu duba mata maza ne to gani mace kuma ina da aikin to ki ka gani zama gida bai kama ni ba dole zan dan bada gudunmawa na kadan ba wai ma ina zuwa kullun bane amma dai ina sa bada kwana 1 2 kwana 2 zuwa 3 akalla a sati in samu inje in ce makama mata in dai har ina gari
a baya dai akan samu turjiya daga mazaje akan barin matan su su je asibiti awan ciki ko kuma a lokacin haihuwa a yankunan karkara amma a yanzu akwai alamun an dan samu ci gaba ta wannan fuskar kamar yadda shugaban karamar hukumar magama Alhaji Muhammad Mamman Auna ke cewa
to alhamdulillah mu wannan matsala kusan amurga mu ce tuma yake mu Allah ya taimake mutane har da ƴan kawai da kowa su ma ke fadi don Allah a zo amma ƙara gina mana asibiti kuma ta musu je asibiti to Allah ya taimake mu suna da kokari za ka ga mutun ya dauko matan shi rigirgi kan mashin ya zo da asibiti duban ciki so yanke mu in Allah ya da wannan maganan zuwa awan ciki da kuma larurori na haihuwa Allah ya sa mu mutu nan
duk da wannan dai har yanzu masana kiwon lafiya na ganin akwai buƙatar ganin shugabanni a matakai daban-daban da ma kungiyoyi masu zaman kansu sun maida hankali a yankunan karkarar domin ƙara faɗakarwa akan mahimmancin zuwa asibiti a lokacin haihuwa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
gaba da zagayen da hukumar Bakatma mai kula da kare yaduwar cututtuka na jihar Bauchi ke yi ya zuwa cibiyoyin kiwon lafiya na ƙananan hukumomin da ke fadin jihar Tawagar ta isa karamar hukumar Giyade cikin su har da wakiliyar mu Amina Abdullahi Girbo
hukumar nan mai yaki da cututtuka guda hudu wato Bakatma ta ziyarci karamar hukumar Giyade da yake bayani musabbabin ziyarar ta su shugaban Bakatma Dr. Mansur Dada
a karamar hukuma yadda muka duba muka ga akwai gibi za mu sauke mu bada kayayyakin da ya kamata haka shi ma General Hospital idan mun je muka duba musamman bangaren da ya shafi yaki da waɗannan cututtuka guda hudu akwai kayan da za mu sauke mu ba su ranka dade kamar yadda sunan ya nuna ita wannan hukuma doka ne dokar jihar Bauchi ne kafa ta wajen shekara 8 da suka wuce a cikin ayyukan da take shine yaki da waɗannan cututtuka guda hudu tana duk abin da ya kamata a ga yadda za a kare al'umma daga kamuwa daga waɗannan cututtuka idan kuma har sun kamu a ga taya za a samu musu yadda za su samu magani cikin sauki ba tare da sun sha wahala ba a cikin ayyukan da muke abin da ya shafi cuta mai karya garkuwar jiki akwai wayar da kan al'umma ta gidan radio da kafafen watsa labarai da dai sauransu na ita cuta mai karya garkuwar jiki akwai kuma babban asibiti wanda aka tanadi magani wanda suke dauke da wannan cutar suna zuwa su karbi wannan maganin bayan wannan kuma abin da ya shafi tarin fuka da kuturta su ma akwai cibiyoyi wanda aka bude a nan karamar hukumar duka dai fadin jiha wanda idan mutum yana tari ya dade yana yi zai je a gwada idan har tarin na fuka ne akwai magani da aka tanada shi ma kyauta wanda za a bashi haka ma kuturta abin da ya shafi zazzabin cizon sauro akwai abubuwa da dama da ita wannan hukumar take yi akwai abin da ya shafi rabon gidan sauro da feshi da kuma kafa cibiyoyi wanda ake ba su tallafin magunguna don su raba mutane kyauta ai gwaji ai kuma bada maganin zazzabin cizon sauro a takaicen takaita waɗannan su ne ayyukan da ita wannan hukuma ta mu ta Bakatma take yi
Dr. Mansur da dake nan shugaban Bakatma da yake bayani hakimin doguwa Alhaji Aliyu Hassan Sabuwa
muna mika godiyar mu ga mai girma gwamnatin jihar Bauchi bisa wannan daukan dawainiya ta lura da lafiyar jama'ar sa ta jihar Bauchi da yake dan wannan ba karamin abu ne wanda yake zai taimaka wa mutane ta samun lafiya da kuma samun magunguna idan mutum ya hada da ciwon ba waɗannan abubuwan hudu cututtuka ne waɗanda suna raunata jama'a musamman HIV yana yaduwa da wuri-wuri saboda kasancewar yawan aure-aure ko kuma hidima da wasu mata musamman yanzu idan mutum ya auri mata yana da mata biyu in ba shi da shi ya zo auri wata wanda ko mijinta ya mutu ko wani abu ya rabu ba a gwaji ba hakika sai ga mutum ya kamu mun samu irin wannan case a wannan garin batun maganan kuturta yanzu ta yi sauki ba kamar da ba sai maganan zazzabin cizon sauro shi ma wannan zazzabin cizon sauro shi kam abu ne wanda yake mawuyaci a samu za a samu galbansa in an tsaya a kayan tsafta da gidajen sauro da kuma feshin magunguna da ake
Alhaji Aliyu Hassan Sabuwa Hakimin doguwa kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
A gaida Amina Abdullahi Girbo daga Bauchin Yakubu Jami'an kiwon lafiya a maradin Jamhuriyar Niger na ci gaba da wayarwa ma'aurata tasirin tazarar haihuwa ga lafiyar iyaye mata Shu'aibu Mani na dauke da rahoto daga maradin Jamhuriyar ta Niger.
A madadin tasirin wannan tsari ya sajin ta bakin madan Shu'aibu Hajiya Fatsuma ta likitar ƴan madaida kenan birnin Maradi muhimmanci.
Ana yi ne dan a sa lokaci tsakanin haihuwa da haihuwa. Mu anan abin da muke da magunguna ne da muke ba mata akwai magani ɗan hadiya akwai allurai da ake wata uku zuwa wata uku akwai kalandar da muke sa ma mata akwai na shekara uku da na biyar kuma akwai roba ta mahaifa da muke sa ma mata ita ma tana yin shekara 12 zuwa 13
ana samun ko mata suna zuwa
to lalle muna samun mata
lulluza wani irin matsaloli take ita kawo
akwai matsaloli da take iya kawowa da dama
kuma wadanne
maccen da take dokan ciki akai-akai fatta hutu tana iya samun karamcin abincin yana iya kawowa mace ta yi shinshini yana iya kawowa mace ta rika yawan ragon kaya yana iya kawowa mace ta rika aikuwan iya masu girma wanda wata ran haihuwa su zai mata wuya sai akai ta gashi kuma banda haka nan ita mahaifa tana gajiya har ta kai matsayin da wata za ta tsage mahaifa ko in ta tsage ai babban matsala ce in mai gyaruwa ce ana iya fasa mace a dinke ta in kuma ba mai gyaruwa bace sai dai a fudda ta duka akwai lokacin da nakuda za ta rika kawowa gardama haihuwa ta duki lokaci da yawa
shi dan jariri bai samu matsala
kamar in nakuda ta dade ta huce lokacin da ya kamata ai jariri yana iya mutuwa a ciki irin shi shine ai yake kawowa ma mace kamar matsalar na tuyoyin fitsari kuma banda haka nan mahaifan nan ka sa ai tsukiya take ta koma ta karama tana iya kin tsukiya sai shine yake tsayewa shine in yake tsayewa duk karyar mu ta jini ce kenan jini zai zuba mace har ta kai ta mutu ko kuma sai an yi hushi an hudda mahaifar nan saboda a tsaye da zubar jini
shi yawan rurutsa bai kawo matsala tsakanin mabiyi da mabiyi
yana kawo matsala mana tunda wannan dashi bai shaku da uwarshi bai koshi da nonon uwarshi ba kuma an ɗauki wani ciki an mishi kani ka gani yana iya kawowa shi ma yaron ya shiga wani hali yayi tamowa tunda ai ana son dai shekara biyu yana shan nono
duk da ya muskila da ake samu madan Shu'aibu Hajiya Fatsuma na mai kira ga ma'aurata
mu kiran da muke musu ba wani bane mu dai muna son da maza da mata su gane da maganin nan da muke badawa muna shan hankalin mata su zo su dauki maganin hutu ne saboda in ka dauki hutu ka sa lokaci tsakanin da mabiyin shi ka gani dan ka zai wadata ya warware in ya warware ka zo kai mishi kane ya kai matsayin da zaka ce mishi dauko ruwa a bakananka ka ga kai ma ka shi dadi kuma banda haka nan yaron da bai koshi da nono ba in ya shiga wani hali ko zuwa likita kade ya ishe ka tunda dan nan kullun ba shi da lafiya ne kai ka in kai ka nisa hankalin shi ma bai zama ɗaya da ɗan da ya koshi da nono. Kenan ya kamata mace in za ta zo ta kwatanta da mijinta in suka yi hira a gida suka kwatanta suna son a ɗauki maganin hutu. Muna son namiji ya koma tashi ya zo a gaban shi a gabanta a musu bayani a gwagwada musu irin magungunan da ke da kai kuma a taya su zaben wanda ya dace gare su. Mishkila daga matan ne namijin yana son ki ɗauki hutu ke mace ban san menene ba sai ki gani macen ta kawo tangarɗa. Sai an zo an fara ɗaukan maganin mamishi bai sani ba sai a bari sai in ya ganta da ciki.
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Niger.
An kaddamar da gangamin rigakafin cutar shin inna na musamman a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi ta halarci taron ga ta kuma dauke da cikakken rahoto.
Gwamnatin jihar Jigawa ta kaddamar da wani babban gangami kan abin da ya shafi alluran rigakafin cutar shan inna tare da buɗe kananan asibitoci dake mazabu a lunguna da sakuna na jihar domin kulawa da matan masu juna biyu gami da yara yan kasa da shekaru 5.
Kwai asibiti da gwamna ya buɗe wanda asibiti ne irin da ake yi na mazaba wanda gwamnatin tarayya ita take da wannan niyya na cewa kowace mazaba ta kowace jiha a ƙasa gaba ɗaya za ta samu asibiti wanda yake da ma'aikata da kayan aiki kuma ana aiki awa 24 cikin kwana. Gwamna ya buɗe ɗaya daga cikin irin waɗannan asibitoci a ɗaya daga cikin mazaɓin jihar Jigawa wanda a shekarar da ta gabata an gina guda 27 irin waɗannan kuma wannan shekara a budget akwai guda 57 insha Allahu za a gina. Na biyu ya buɗe gangamin yaƙi da cutar shan inna wanda mai girma gwamna da kansa ya karɓi yaro guda ɗaya diga masa dugo biyu na wannan sinadari na polio kuma ya umarni ga dukkan manyan gwamnati da sarakai da sauran jama'a da ma'aikatan lafiya kowa ya shiga wannan gangami na yaki da wannan cuta. Na uku akwai wani shiri da ake yi wanda ake kira Heart to Reach Project wanda ma'aikatan lafiya da ma'aikatan jiya suna zuwa lungu da saƙo inda ba asibiti kuma inda yake da wahalar shiga suke zuwa suna wannan aiki na bada kayan lafiya da kuma aiki na lafiya. To gwamna a yau ya buɗe wannan aiki. To na ƙarshe da mai girma gwamna ya yi shine kwai jadawali na bayanai na wannan ma'aikata ko kuma ce asibitocin hukumar lafiya a matakin farko suka tattara bayanai na shekara 2016 da ta wuce aka nuna mai girma gwamna cewa ga yadda shekarar ta fara ga kuma yadda ta karke wato nawa ne mata masu juna biyu suka zo awo nawa ne suka haihu a asibiti nawa ne suka kawo ƴaƴansu aka musu allurar rigakafi ta yau da kullun da kuma ta sinadarin polio da sauransu. Duka mai girma gwamna ya duba ya ga wannan ya ga bukatun da ita wannan hukumar lafiya a matakin farko take da su na aiwatar da wannan shirin gwamnatin tarayya na samar da lafiya ga kowanne mutum a kowanne lungu da sako na jihar Jigawa.
Dr. Shehu Samba kenan babban darakta a hukumar lafiya matakin farko a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Tumadala a gaida Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa.
Bahaushe Kante lafiya uwar jiki kana sanadarin cigaban tattalin arziki cikin al'umma. Wannan ne kuma yasa hukumar lafiya ta duniya mayan kasashen duniya da asusu daban-daban ke ta kai da kawowa ganin cewar an kawar da tarwatar nan da ke barazana ga yara manyan gobe. Misali allurar rigakafin polio don kare yara daga cututtukan nan guda 6 masu kisan yara da gaggawa a Najeriya da sauran kasashe masu tasowa. Kai madalla da wagga babbar hidima. To amma ka san wai rashin tsaftar muhalli da ta jiki duka suna taimakawa ga yaduwar kwayoyin cutar polio in baka sani ba. To yanzu dan mataki ga haka muhallin kai zantsa jikinka da na iyalanka duk su zan tattattar kayan amfanin gida su zan kwal in masu allurar rigakafi sun zo gida ka zan yarda da yaranka duka tabbatar da an wakuwa ga manzalin shekaru ta haka ka kauce wa nan nadewar yara cikin gida kamar tabarmi. Don haka tsaftar jiki da muhalli da ba da yara don rigakafi su ne garkuwa ga polio batalalle. Rika mu rika mu tabbatar da yaran mu ba shanyayye.
Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
To jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.